shigowa zauren VOA. Yau shirin yana jihar Mara'i ta kasar Niger tare da abokin aiki na Mansur Sani. Bari mu miƙa ku gare shi.
Shirin na wannan lokaci zai mai da hankali ne game da irin yanda aka yi rantsuwar wato Donald Trump shugaban kasar Amerika. Yana ɗaya daga cikin shugabanni da kuma kasar shi wadda idan duniya ke kallo tare da neman canji akan al'amura daban-daban tun daga na yaƙe-yaƙe, kasuwanci, salon siyasar mulki na wasu ƙasashe da dai sauran abubuwa masu tara kama da haka, ciki ma har da hulɗa tsakanin shi da sauran ƙasashen Turai da ma na Afirka. To tare da fatan dukkanin inda kuke za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren VOA. To madalla masu kasancewa tare da mu ko in ce malamanmu na wannan zauri, muna muku barka da warhaka.
To madalla barka da warhaka malam Masur.
Masha Allah, za mu so kowa ya gabatar da kan shi kafin mu tsunduma a cikin shirin.
To ni dai sunana Lamini Gwanda, wanda aka san da La Presse, dan jarida a nan birnin Maradi.
Sai kuma
sunana Kabir Muhammad Yarima, ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani.
To ni kuma sunana Ibrahim Inazum, director radio na Garta Maradi.
To masha Allahu, tare fatan wannan shiri zai bada cidda. To kamar yanda kowa dai ya riga ya sani, kuma madigar shirin ta yi shimfiɗa a cikin wannan shiri, tuni dai shugaban kasar Amerika a wa'adi na biyu cewa da Donald Trump ya shiga fadarsa domin ci gaba da aiwatar da mulki, wanda za a iya kiran shi karo na biyu. Masu iya magana ke cewa kowa ya gaji dai bai saba ba, wane ne Donald Trump? Duk da mutane da yawa sun san haka. Alayyi Lamini Gwanda, La Presse, a taƙaice ni za ka ce game da Donald Trump?
To a taƙaice dai shi Donald Trump wani mutum ne wanda za a iya cewa mai wani tasiri da kuma wata manufa ta daban da kuma tsarin hatta mutum ta ƙarshe da kuma abubuwan da ya sanya a gaba, za ka ga sun sha bamban da na saura. Dama dai tun farko ba ɗan siyasa ba ne. Idan aka li wancan wa'adin mulki nashi na farko da ya yi, za ga ba ɗan siyasa ba ne, attajiri dai ne. Yana da tasirin ƙarfin tattalin arziki in ka ɗauki fannin abin nan da sauransu. To sannan in aka ɗauki bazin abin da shafi halayya da 'yan adamtaka da sauran abubuwa, nan ma za ka ga kasancewa shi ba ɗan siyasa ba kuma abin sai tasiri ga irin yadda dama ɗabi'un shi suke na yin abubuwa kai tsaye. Wato shi ba mutum ba ne da dama ya saba da irin dabaru da irin mai ake cewa kamar nuku-nuku na 'yan siyasa. Yawwa, shi kawai tsaye ne. Saboda haka a matakaici za a ce Donald Trump wani mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane ta fuskar ɗabi'u da halayya da kuma cincin tushen shi. Dama kuma ka san al'adar ɗan adam, idan ya zama mutum mawadaci ne ko mai arziki wanda bai dogara da kowa ba, ba tunanin samu da kowa, za ga rayuwar shi ta sha bamban da ta sauran mabukata, wanda za a ce ko suna da wata bukata ta wani abu. Wato za ka yana da dagawa da shi kawai tsarin shi zai bi. Mun ga wannan tun lokacin corona, irin yadda ya rika nuna abubuwa a lokacin wancan mulki nashi na farko. Saboda haka a takaice dai Trump wani mutum ne wanda ni a ganina ya sha bamban da sauran mutane, in za a kalli yadda ya kamata a ce shugabanni sun kasance, to shi yana da bambanci da su sosai ta fuskar tasirin ra'ayin shi da kuma manufofin shi wanda sun samu asali tun kasancewar lokacin da ya fara mulki na farko. Dama bai taba rike wani mukami na siyasa ba. To a takaice ni a yadda nake kallon Trump kenan, amma dai akalla dai shi ya sha bamban da sauran shugabanni ta waɗannan fuskokin.
Gashi Trump ya koma mulki, me kake tsinkaye zai kasance ga sauran mu'amalolin shi da sauran kasashe?
To sauran kasashe ban sani ba dai kamar sauran kasashe wanda suke makwabtaka, in ka dauki irin su Mexico da sauransu, wanda dama kuma tun ranar shi ta farko da shiga ofishi ai kaga irin matakan da ya dauka. Abin da nake kallo, gaskiya za a samu kalubale sosai tun daga Afirka zuwa sauran kasashe da suka kasance amina Amurka tun a farko, da kuma abin da ya shafi bunƙasar tattalin arzikinta, domin Amurka dai ƙasa ce dama wadda baki ne suka taka rawar gani sosai wajen bunƙasar tattalin arzikinta da ma samar da ita a matsayin ita wace ce Amurka. In nace baki, ba lalle sai na Afirka ba, tun da dama lokacin mu ai lokacin cinikin bayi ne. Idan ana maganar baki, kaga akwai 'yan Asiya, irinsu ƙasashen irinsu Pakistan da India da sauransu wanda sun yi tasiri sosai, sannan akwai wanda suke makwabtaka da ita. Saboda haka ina gana akwai matsaloli da zan ci ƙasashen da za su fuskanta ta fuskar tsare-tsare da kuma sabbin manufofi na Trump. Domin akwai wata doka da ake ce ma African Growth and Opportunity Act, wata doka ce wadda kamar take ba da damar yin dangantaka kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka musamman inda duke Afirka tun daga garin karkatu bangaren mu to ita wannan doka akwai yiwuwar Donald Trump gaskiya ko dai bai sa kafa shi hure ta gaba daya to ka san shi mutun ne wanda damar dan Republican ne ita kuma jam'iyyar Republican za ka marufufunta abin ne wanda ya shafi kamar cikin gida an fita sirrin cikin gida akwai karancin ba da dama ga waje ko wasu yan waje su shigo su yi wasu abubuwa tunda kana ganin zai da fara tsaurar dokokin zama dan kasa hatta ma in an haifi mutun a can Amurka za ka ga cewa ya kawo dokar cewa budan an haife ka in dai ba iya hanka aka haifa ba to ba fushi ka zo da sauran da ke ganin ma zai sa kafa wando ɗaya da baki waɗanda suke yi kaka gida can sabanin sauran shugabanni wanda yan jam'iyyar Democrat kaga su suna ta kokarin su janyo mutane a yi hulɗa da sauran su duk da ke dai shi Trump ko da dan Republican ne amma Republicancin nashi ya sha bamban da na sauran shugabanni yan wanshi su gabata to ta wannan fuskar zai iya ganin gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda zai shafi Afirka musamman tunda mu daman gaskiya kasashen mu har yanzu suna bukatar tura ire-iren mutane su tun daga neman ilimi da sauran abubuwa suka shafi neman kuɗi ma tunda dole akwai wannan bukatar ya kai laka da karfin tattalin arziki Afirka yake sanan irin yadda ire-iren waɗannan baki ke zuwa can yan jiran ko na suke yin tasiri wajen gina kasashen su muna da bukatar irin wannan ko da wata yarjejeniya za a zauna a sake sabantawa idan shi yana ganin akwai wata danniya ko wasu abubuwa da ake musu na kutse ko wani abu to amma dai akwai amma saboda haka ni ina ganin yadda ke nuna an ka dauki kasashen Afirka to gaskiya akwai kalubale sosai akwai yiwuwar mutanen mu za su rasa damammaki da suke da su a da akwai kuma sauran abubuwa dai wanda shi da ma kabin da ce maka
za su biyo baya marasa daɗi
yawa yana jin akwai yadda damuwa gaskiya inda ya ci gaba da irin wannan abubuwan da ya fara tun a farkon shiga shi office
sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiya kafafen yata sai kafafen sada zumunta na resources
Muhammad Kabiru ala kulli halin Amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane wani irin sauyi kake gani na zaman lahiya ko dinki wasu baraku wannan mulki na Trump zai yi a wannan wa'adi nashi
eh alhaji Mansur wanga wa'adi na Trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai sosai zuwan Trump duk da kamar ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da gwamnatin da ta wuce in aka lura Trump mutum ne wanda shi inda a ce a dauka ne a bada akan abin da ya shahi yayi harakar yaki cikin kudi na Amurka bai cika goyen bayan wannan ba kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu kamar in ka dauka Ukraine kamar in ka dauka Israeli da Palestine Trump kirkiri gaskiya bangaren Ukraine ba za su samu yanda suke so ba kamar yanda suke samu sosai ma tun yanzu ma ai sun fara magani a ƙasa a yanda tun ka hamma a wara tahiya kannan in ka dauka gashi da yake Isra'ila duk da yake yana da kyakkyawar alaka da Isra'ila bisa kan fannin abin da ya shahi alaka ta kudu da kudu kuma ƴan uwantaka za a iya cewa bisa manufofin shi na Isra'ila ana iya cewa za ta samu wani bangare na tallafi saboda yanda yake da kiyayya da kasashen musulmi musamman kasashen larabawa sai dai a wani fannin kuma shi baya goyen yaki tunda yakin da ake yi ba wai ita Isra'ila ba wani cin riba ba take tana tabka asara sosai kenan duk irin tallafin da Amurka za ta bata duk irin taimakon da Amurka za ta bata ko Trump shi zai badawa za su ci gaba da asara zai kai Trump in har ya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su Isra'ila in ka dauka sai da yaki da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ita mayakan Hamas ai ba wai dan suna so bane ta kai ne tsaba asara da suke tamkawa ne ya kai a haka kenan yanzu Trump ya amince zai ba su gudunmuwa amma gudunmuwa ta dan wani lokaci ce mun sani dan wani lokaci ne
da bayanan Kabir Muhammad Yarima shirin ya kawo jiki a yau inda kuka ji ra'ayoyin mahalarta zauren kai yadda suke ganin shugaban Amurka na 47 Donald Trump wanda ya sharin tsohon kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu zai mulkin Amurka a karon sa na biyu da fatan shirin ya ka'itar da mai sauraro ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya